الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan uku shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
alam bala da mun muna cikin balawo sai aka zo ta mabariyar inda police suke to daga cikin sauran mutawan su basu da jama'a ko wanda ba su da tsar sai aka ce za a hada 20
to tambaya take shin wannan kudade
da
wai misali kasancewar ka zo bakin fita daga gari ko shigowa daga gari wanda a hukumance akwai ta doka duk wani dan kasa ana buƙatar ya yi kartu dandace wanda ita wannan kati da ake akwai amfani mai yawa a ƙarƙashin ta wanda baya da sakuwa an gane ku wannan ta zamanto kamar a hukumance abu ne wanda aka tila sama duk wani dan ƙasa yayi kokari yayi wannan bai faka wanda bai yi ba akwai wata hukuma da ake masa maliya a dan dora masa wasu kudade na a sanadiyar ba shi da wannan karsu da nite kenan dan gobe yi to shi ne a nan dan uwa yake cewa lokacin da aka zo shigowa gari ko kuma fita daga gari aka tambaya kafin a tambaya sai kuka ce to a hada dala 20-20 a ba wannan dan sanda domin ya kyale waɗanda ba su a wuce menene matsayin wannan kudade da za a hada a bashi wannan kudade da za a hada a bashi sunan shi cin hanci da rashuwa domin aljihun shi zai tafi ba aljihun gwamnati ba an gane ku in ka tabbata babu abin da zai biyo baya na cin mutuncin ka to baya halatta ka dauka ka bada amma inda kaddara cewa akwai kudade dala 100 ko jika duk wanda baya da kartu dandite za a masa wannan tara a matsayin ukuba kuma wannan kudade da aka yi za su je aljihun gwamnati wannan kudade a sarrafa su akan maslahar al'umma dan gobe kai to wannan ka'ida ce wannan ba laifi bane dole ne mutum ya yi domin yin karsu dandate abu ne wanda yake ya zamanto biyayya ce ga shugabanni wanda kuma duk abin da shugaba zai ce ayi ko a daina in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ne ayi masa biyayya kuma tare da cewa mun yi bayani amfanin karsu dandate yana da yawa ɗaya daga cikinsu misali wannan takarda ce wadda take nuna shedar kai kai ne, koda wani abu ya faru wannan za ta iya zamantowa sheda. Misali kaddara cewa in Allah ya kaddara hadari aka samu mutuwa, ta yaya za a iya bambanta wane wane ne, dan gari kaza ne, unguwar su kaza, gidan su kaza? Sai ta hanyar kardan da ce wanda babu irin wannan, in dai ba a hadu ba da wanda ya san shi, za a kai shi gidan mutuwa a aji kwana da kwanuka a yi cigiya, in an samu dangin shi, in ba a samu ba, in ana tsoron zai jirkita a je a binne shi, sai daga baya dangin shi su samu labari. Wanda kuma kaddara cewa yau daukan kuɗi ne za ka tafi, in a ce babu kati zandete, wani yakan iya zuwa da sunanka ya dauki kuɗinka, amma idan ya je sai a ce sai dole sai ka kawo wannan kati, kenan a ganka kai kai ne, sannan a dauki nimiran da yake jikinta a tabbatar da cewa wannan kuɗaɗe sun zo hannunka. To don haka kasancewar a nan, hada kuɗi da za a yi a ba ɗan sanda domin a rike bakinsa, wannan cin hanci ne, baya halarta a bada. Amma in tara aka maka a sanadiyar ba ka wannan, sai ka ɗauka ka bada. Shi cin hanci a inda yake zama halak, kamar yadda malamai suka yi bayani, shi ne sai lokacin da ka ji tsoron ɗaya daga cikin al'amura guda hudu. Abu na farko, za a tsangwame ka game da addininka. Idan ka ga za a keta alhurma addininka, a hana ka ka gudanar da shi yadda ya dace, sai ka ba da wani abu, to anan kana iya ɗauka ka bada. Haka lokacin da za a taɓa lafiyarka, za a zubar da jininka ko a hallakar da kai, idan baka bada wani abu to za ka iya ɗauka ka bada. Na uku shi ne lokacin da dukiyarka za ta iya salwanta ta hallaka, in baka bada wani abu dukiyarka za a iya karɓe maka ita, to anan ma ya halatta ka ɗauka ka bada. Wuri na hudu, lokacin da za a ci mutuncinka a keta alhurmarka, idan baka bayar da wani abu to anan ya halatta ka ɗauka ka bada. In dai ba ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda hudu, to baya halatta mutum ya ɗauki cin hanci ya bada. Kenan jin tsoron taɓa addininka ko mutuncinka ko lafiyarka ko kuma dukiyarka, kamar yadda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda, a ƙasar Habasha an tsare su, za a ci mutuncinsu, a ci mutuncin addininsu, sai ya ɗauki wani abu ya bada, sannan aka kyale su suka wuce. To don haka kasancewar an gane ko, kenan wannan kuɗaɗe da za a ɗauka a bada, in dai ba tabbatawa ba kai za a ci mutuncinka a wannan lokaci, kuma kai baka da halin da za ka yi ta a wannan lokaci, to a shi ne kaɗai za ka iya badawa. Amma in ka tabbata ga tarar da ake ɗora ma wanda bayyana ita, gara ka bari a ɗora maka wannan tara, saboda shi cin hanci baya halatta, da shi wanda ya bada da shi wanda ya karɓa gaba ɗayansu suna ƙarƙashin la'anta ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi, Allah ya la'anci mai bada cin hanci da shi wanda yake karba. A wata riwaya manzo Allah yake cewa war-ra'ish, da shi wanda yake kai kawo tsakankanin mai bada cin hanci da shi mai karba domin ya sasanta su. Ai masu karban cin hanci da yawa wasu suna da ɗan kore wanda da za su zo su ce maka kawo kaza aje a ga mai gida, kawo kaza aje a to, su ma suna cikin la'anta da kai wanda ka bada da shi wanda ya karba da shi wanda ya kokarin kai kawo tsakanin, shi ne ake kira da ar-ra'ish. Na'am. Na'am.
Ina tambaye game da askar.
Eh.
Da bisa abun hawa.
Eh.
Koko na shiga gari.
Na'am.
Koko na bulaguro.
Na'am.
To kaman na hawa bisa abun hawa, sai ka hawo ka zanna ne, koko kafin ka hawo ne za ka yi shi sai ka hawo. Kamar na shigowa gari, sai ka zo bakin gari ne, a'a, ko sai ka bari ka shigo tsakan gari ne da
kai. To wai dangane da addu'a ta hawan abun hawa, kafin ka hau abun hawa, lokacin da kake shirin hawa za ka yi addu'ar ko sai bayan ka hau? Ita wannan addu'a ta abun hawa ana yin ta ne sai bayan ka hau abun hawa ka zauna. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa litastawu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كما سنن احاديثي منزل الله صلى الله عليه وسلم idan ya hau abun hawa ya zauna, sanan manzon Allah yake wannan addu'a. Kenan abun da ya shahi addu'a ta hawan abun hawa, sai in ka hau ka zauna. abin takeici abun bakin ciki da yawa daga cikin musulmi a yau sun jahilci addu'ar hawan abun hawa amma kowa ya samu wasu layu da wasu kambuna da wasu kiri an rataya a jikin bolankin mota sai ka samu laya ta fi goma wani wata an samu wani lungu ma a cikin motar an murgaya ta ko kaga kan babur an samu wasu layu da wasu abubuwa amma inda zaka ce masa ya gaya maka addu'ar da ake ta abun hawa bai sani ba wanda wannan addu'a da izinin Allah idan kai Allah zai baka tsaro da kariya Allah zai sauke ka lafiya sai dai in alƙadarin Allah ya zo ban makawa to wannan dole ne abinda Allah ya kaddara sai ya wakana to wannan addu'a nan layu da zaka sa za su raba kama da mala'ikun Allah subhanahu wataala waɗanda suke kare bawa game da hadira kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah duk wani bawa da Allah ya halitta yana da mala'iku waɗanda suke masu biya gaba da baya waɗanda suke kare shi game da hadira amma da izinin Allah idan alƙadarin Allah ya zo waɗannan mala'iku sai su kauce abinda Allah ya kaddara dole sai ya tabbata to ka zo ka hada bautar Allah da wani ka zo ka kawo ta laya kara ta ya wai cewa ita za ta kare ka game da hadari da sauransu to dan haka ita addu'a ta hawan abun hawa sai in ka hau ka zauna za ka yi wannan addu'a in za ka hau za ka ce bismillah ma'ana zan hau da sunan Allah in ka hau ka zauna sannan sai ka yi wannan addu'a addu'a ta shiga gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ita ko idan ya riga ya hango gine-ginen alkarya ya hango kenan gine-ginen alkarya za a shiga kenan a lokacin nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'ar amma kafin ka hango gine-gine na birnin da za kake nihin zuwa to wannan baka yin addu'ar sai idan ka hango su ta uku me ne kake cewa
kaman na bulaguro kaman shi kuma sai ka hau mota ne ko ko da ka sa niyan bulaguro
da ka hau sai ka hau abun hawa sai ka hau abun hawa sawa'an cikin bulaguro ne zaka yi ko kuma a cikin gari ne zaka hau abun hawa sai in ka hau ne zaka yi addu'a
to ba nan da kashin na sai ka haji gari kamar yanzu daga nan sai ka da murya
na'am
da girmuni
na'am
da mai ne
da
dukkan sai
nayi ai murya ba garinku bace girmuni ba garinku bace alkariyar ka wanda kake nihin zuwa gane ku garinku inda kake nihin zuwa in ka je ne ka iso kake wannan addu'a kamar yanda yake ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu da sauransu na'am wa alaikum salam kamar
da sallama kana da wani adadi tsakanin mutum biyu sa hadu kamar sa hada a kasuwa ko kuma a ofis
kamar me kake nihi adadi
kamar ko kuma ofis ko kai sallama kuma shi ka giran shi in ka fito ka giran shi dole ne sai ka mi sallama ko kuma ka
kuma wai shin yanzu misali ma'aikata ɗaya kuke lokacin da ka zo ya zo kai masa sallama ya amshi sallama kowa ya shiga giran shi bayan ka fito daga naka ka leka na shi zaka je wani uzuri ya kai ka ko kuma ka fito ya fito ko ka sake hadewa shin za ku sake ma juna sallama ko ba za a yi ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kama dan uwanka sallama idan wani abu ya sha makance tsakaninka da shi kuka sake haduwa hallo sallama za ka yi masa misali muna tafiya na muka sallama da muka yi gaba kai kana tafiya ina tafiya wata itaciya ta sha makance tsakaninmu ko wata katanga sannan muka yi gaba muka sake haduwa sallama zan sake maka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan in su goma za ku ragu za ku hadu to sai kowa ya ma wannan sai an sunanta yin sallama tsakaninmu an gane ko wannan sallama ta farko ba ta wadatarwa a duk lokacin da musulmi zai hadu da dan uwa ya hadu da dan uwansa musulmi to an sunanta masa yayi masa sallama an gane ko idan ya masa sallama shi kuma wajibi ne ya karba masa wanda kuma ka'ida ita sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ke kan abun hawa shi yake ma dan kafa shi yake ma wanda yake na zaune idan kana kan abun hawa sai kama wanda yake tafiya a kafa wanda yake tafiya shi zai ma wanda yake na zaune kenan misali ka gitta ta giransh kai kana tafiya ka gitta shi yana zaune a cikin ofishin shi kenan sai kai mai sallama hallo idan ka dawo zaka wuce hallo sallama zaka yi masa dan haka in su goma zaka shiga ka fita, in dai wani abu ya sha makanci tsakanin ku to sai ka yi sallama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, malam ya jiro mana ayoyin da suke tabbatar mana cewa Al-Qur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sifa ce daga cikin sifofinsa, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. Duk abinda mai karatu ke karantawa na lafizan Al-Qur'ani da harfan gaba daya, wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala suke, amma sautin shine sautin mai karatu, amma lafazin wato sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin zancensa ne. Takaddun da aka rubuta Al-Qur'ani a jikinsu, da shi wato taddawar da aka rubuta Al-Qur'ani gaba dayansu halitta ne, amma harfan wato ba halitta bane, sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, dole ne mumini ya tabbatar da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne, sifa ne daga cikin sifofinsa, ba halitta bace daga cikin halittunsa, kamar yanda su Mu'tazila suka tafi akan cewa Al-Qur'ani wato halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba zance bane daga cikin zancensa, dan haka suka ce shi Al-Qur'ani daban, zatin Allah daban, ma'ana ba zance, wannan ba sifarsa bane. Dan haka waɗannan ayoyi gaba daya suna mai da martani a kansu, domin Allah ya jingina cewa Al-Qur'ani zancensa ne, wanda ayoyin sun wuce a lissafa. Kuma hujjar cikin da suke kafawa na cewa can Ubangiji ta'ala ya faɗa, yana cewa innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun, sai ce tanzilu min rabbil alamin. Sannan haka a can da yace innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi maki muqawa thumma amin, can ar-rasul na farko ana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin cikin suratul ma'arij, an gane ko kuma mu ce cikin suratul haqqa, abinda ake nihi da rasul anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya jingina masa Al-Qur'ani ba dan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa Al-Qur'ani, a'a Allah ya jingina masa a matsayinsa na mai isarwa kenan, an gane ko a matsayin shi na mai isarwa. Kamar yanzu wallahi masalul a'la, shugaba yakan bada sako a gaya ma ƴan ƙasa kaza, dan jarida idan ya fito ya faɗa, dan jarida ake cewa ya faɗa, ce ake shugaban ƙasa ya ce kaza, tunda me yasa shine ya bada sakon cewa a isar ma al'umma? Shi wannan dan jarida ba shi da wani abu nashi kawai illa isarwa, wannan kalimomi na shugaban kasa da ya faɗa cewa a isar ma al'umma shine kawai sautin da yake fita shine na dan jarida, amma maganganun ba nashi bane, na shugaban kasa ne. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya isa ya jingina masa Al-Qur'ani yace innahu laqawlu rasulin karim, ma'ana a matsayin shi ne na mai isarwa aka jingina masa, amma ba dan kasancewar shi ya fara Al-Qur'ani shine ya fara. Haka can Jibrilu alaihi salam da Allah yace innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi maki, shi ma an jingina masa, me yasa? Saboda matsayin shi shine mai isar da wannan Al-Qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar ma jama'a har zuwa kiyama, an gane ku? Kamar yanda yace wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag, ammun wahayin wannan Al-Qur'ani dan na galgade ku, kuma na galgade duk wanda Al-Qur'ani ya cin masa har zuwa kiyama. To dan haka kasancewar anan shine su suke kafa hujja, to can an jingina ma manzon Allah, nan an jingina masa, a'a idan ka koma wancan ta farko da Allah yace wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun, sai ce tanzilu min rabbil alamin, Al-Qur'ani littafi ne wanda yake saukakke daga wajen Ubangijin halittu. To dan haka waɗannan ayoyi gaba daya abinda suke tabbatarwa Al-Qur'ani zance ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ahlus sunna wal jama'a musamman shugaban su shine al-Imam Ahmad. An gane ko kamar yadda malamai suke masa lakabin Imam ahlus sunna wal jama'a, saboda gwagwarmayawa da ya sha da waɗanda suke sun karkace ma aqidar ahlus sunna wal jama'a, da irin azabar da ya hadu da ita, an azabtar da shi, an cutar da shi. Akan ya ce al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji, ba halitta bace daga cikin halittunsa. Sai da ya kai aka rataya masa igiya a wuya, a darma ma alfadari ko jaki ana jin shi ana yawo da shi a cikin gari, ba irin azabar da ba a masa ba. Iya abinda ake bukata ya ce al-Qur'anu makhluq, ya ce al-Qur'ani halitta ne. Al-Imam Ahmad ya ce jama'a magana ta suke ji, idan na fito na fada za a yi gaba a ce al-Imam Ahmad ya ce al-Qur'ani halitta ne. An gane ku? To dan haka shi ne yana daga cikin dalilan da shi al-Imam Ahmad ya kara kafa hujja akan cewa al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin Allah ya mana umarnin cewa mu nemi tsari da kalimominsa. An gane ku? Kamar yadda yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, ko kuma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ita waccan u'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Al-Qur'ani ko zancan Allah ne kalimomin sa ne. An gane ku? Abu ne sananne tsari da neman wannan neman tsari da kariya da halitta, baya halitta shirka ne. Kenan tunda al-Qur'ani zancen Allah ne, Allah ya halitta mana cewa mu nemi tsari da kalmominsa. Yau za mu tashi kenan ayoyi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa qawluhu ala al-ara'iki yanzurun wa qawluhu ta'ala للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. مالا الله يجيك أنسى عنان ya jiro mana wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar mana cewa muminai za su ga Ubangijinsu a ranar kiyama. Allah ya sanya mu daga cikinsu. Wanda ganin zati na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke jaddada ma muminai a ranar kiyama a gidan aljanna, domin ɗan aljanna babu wata ni'ima da zai haɗu da ita a aljanna sama da ganin zatin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda bayani zai zo. To shine anan malam ya zo da aya ta farko wadda take tabbatar mana haka, shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wujuhun yawma idhin nadira. Ubangiji Ta'ala ya ce wasu huskoki yawma idhin, a ranar da kiyama ke tabbata, nadira, wannan huskoki Ubangiji Ta'ala ya ce masu kyawu ne, masu kyalle ne. Idan aka ce annadira, wato shine kyawun fuska kenan, kamar yadda yake cewa walaqahum nadratan wasurura, walaqahum nadratan wasurura. Idan aka ce annadira shine kyawu kenan, shine Ubangiji Ta'ala ya ce wujuhun, wato wasu huskoki sune huskokin mu'minai, yawma idhin, a ranar da kiyama ke kasancewa, nadira, Ubangiji Ta'ala ya ce waɗannan fuskoki kyawawa ne, domin mumini shi yake tashi da kyan huska a ranar kiyama. Amma duk wani mujrimi wanda ya kangare ma Ubangijinsa, ya juya ma kiran da manzannin Allah suka zo da shi baya, to a ranar kiyama zai tashi da fuska, fuskar da tafi komai muni. Saboda duk wanda ya kafirce ma Allah, idan aka wayi gari kiyama, fuskarsa za ta yi baki lut, sannan idanunsa kuma za su zamanto da gwalo. Idan aka ce da gwalo a Hausa, shine abu wanda ya karkata izuwa baki, alhali shi ba baki bane. Shi ba za ka ce masa bulu, shi ba za ka ce masa toka-toka, shi ba za ka ce masa babaki. kamar yanda in ciwon ido yayi ciwon ido ido zaka ga ya rikida shi ba bula ba shi ba toka toka shi ba baki ba shine ubangiji ta'ala yake cewa ubangiji ta'ala yake cewa wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa ubangiji ta'ala yace masu tsaurin kai in kiyama ta yi zamu tada su zurqan wato suna masu dangulan ido lafazun zurq jami'i ne na azraq in aka ce azraq wato shine blue kala wanda yake bula kenan an gane ku to haka za a tada duk wanda ya kafirce ma ubangiji da duk wanda ya kangare masa a ranar kiyama zai tashi da budan ido sannan kuma da bakar fuska kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa yawmal kiyamati taral ladina kadabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin ubangiji ta'ala yake cewa a ranar da kiyama ke tabbata zaka ga wadanda suka yi ƙarya suka jingina ma ubangiji zaka ga fuskokin su sun yi baki lut haka za su tashi a ranar kiyama kuma haka can cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala yake cewa yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun to dan haka mu'minai sune za su tashi da kikkiawar fuska a ranar kiyama Allah ya sanya mu cikin su shine yace wujuhun yawma idhin nadira wato wasu fuskoki a yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace nadiratun wato fuskoki ne waɗanda suke kyawawa sai yace ila rabbiha nadira waɗannan fuskoki wato izuwa ga ubangijin su nadira wato masu kallo ne ma'ana masu kallon zatin ubangijin su ne an gane ku kaga wannan aya a takeice me take tabbatar mana cewa mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wata'ala a ranar kiyama domin Allah ya faɗa ya ce ila rabbiha nadira waɗannan fuskoki kenan masu wannan fuskoki zuwa ga ubangijin su nadira wato masu kallo ne masu dibi ne to dan haka su waɗanda suka kore ganin Allah subhanahu wata'ala su ne wato al-mu'tazila domin su al-mu'tazila sun kore cewa kwata-kwata ubangiji subhanahu wata'ala ba za a ganshi ba kamar yanda a nan duniya ba a ganin shi a gobe kiyama ma ba wanda zai ganshi me ya kai su haka saboda wai kore jiha ga ubangiji subhanahu wata'ala domin duk abin da za a gani za a kalla a gani kenan yana da jiha kenan yana da waje misali zaka iya kallon abu a kudancin ka ko a arewacin ka ko a gabacin ka ko a yammacin ka misali to su ko sun kore jiha ga ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka suka ce matukar jiha ta kore ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan ba yanda za a yi a ga Allah dan haka suka ce kamar yanda a duniya ba a ganin shi a kiyama ma ba wanda zai gan shi an gane ku sun kafa hujja da wasu dalilai kamar yanda bayani zai zo nan gaba su kuma ash'ariyya wanda wasu malamai dan rashin sanin menene ash'ariyya har ma suke danganta kansu suna cewa wai su ash'ariyya ne su ma sun kore cewa lalle sun kore jiha ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana bayyana waje ba a ce ba a bangare kaza yake amma su he suka saba da mu'tazila suka tabbatar da cewa mu'minin za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama to amma wajen fassara yanda za a ga Allah sai suka imauta sai suke cewa za a gan shi ne min jami'il jihad ta ko ina kawai ganin shi za ka yi wasu kware suka maida irin waɗannan ayoyi cewa ru'ya abinda ake nihi wai gani na zuciya ba gani na ido ba to dan haka ita wannan aya aya ce wadda take tabbatar da cewa mu'mini za su ga ubangijin su subhanahu wata'ala kenan wannan aya tana maida martani akan mu'tazila wanda suka kore cewa kwata-kwata ba za a ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama me yasa domin ciyayi wujuhun yawma idzin nadira wasu huskoki a yinin alkiyama nadira wato kyawawa ne ila rabbiha nadira kuma masu kallo ne zuwa ga ubangijin su to dan haka su sai suka yi kokarin wannan aya su mata tawili su mu'tazila ila rabbiha nadira sai suka ce ila anan abin da ake nihi ai ni'matu rabbiha, domin ila mufrad ne na ala, an gane ko? Idan aka ce al'ala wato ni'imomi kenan, idan ka ce ila wato ni'ima kenan. Nadira sai suka ce to abin da ake nihi muntabira, wato wai mai jira ce, waɗannan huskoki masu jira ne ga ni'ima ta Ubangijinsu, amma ba ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce duk wannan ai jirkita lafazi ne daga yanda yake, kuma duk wannan ai abin dariya ne ma mutum ya fassara wannan kalma, wannan ya fassara wannan aya akan wannan tafsiri. Saboda ka'ida malamai suka ce ita kalma ta annazar idan ta yi ta'addi da kanta ba tare da wani harafi ba, to wannan ma'anarsa wato shine kenan at-tawaqquf, wato shine jiran abu, wal-intizar, kai jiran abu, kai jiran isowarsa. Idan kalima ta annazur kenan ta yi ta'addi bi nafsiha, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu huruna naqtabis min nurikum. Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da yinin da munafikai maza da munafikai mata sukan fada ga waɗanda suka yi imani, sai su ce da su unzuruna. Kaga anan unzuruna yayi ta'addi bi nafsihi, ba ana nihin cewa ku kalle mu, a'a ku dan jira mana mu iso na ta bismin nurikum, mu dosana daga cikin hasken ku. Wanda in an hau kan siradi ne, duk wani munafiki wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah a nan duniya amma bai yarda da ita da zuciyarsa, to a ranar kiyama za a bashi wani dan haske gulgulan kenan wannan kalima da yayi. In ana tafiya ana tafiya, hasken da aka bashi sai ya wuce, sai ya zamanto baya ganin gabansa idan an hau kan siradi, wanda kasa kuma wutar jahannama ce. To irin waɗannan su ne za su faɗa ga muminai, sai su ce ku dan jira mana mu iso domin mu dosana daga cikin hasken ku. Unzuruna anan ai intaziruna, ma'ana ku dan yi jiran mu. To haka ita kalima ta annazar idan ta yi ta'addi wato da fi, an gane ko? Da harafi wanda yake na fi, to wannan ma'anarsa shine at-tafakkur, tunani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi, afalam yanzuru anan bi ma'ana ai wannan awalam ya tafakkaru, shin yanzu ba sa tunani game da halittun sammai bakwai da kasai bakwai? Idan kwa harafin shi na kalima ta annazar ta yi ta'addi da ila, to wannan ma'anarta shi ne gani wanda yake na ido, kamar yadda anan ya ce ila rabbiha, zuwa ga Ubangijinta, nazira Ubangiji ta'ala ya ce masu kallo ne. Kamar yadda wannan aya tana da makamanta da yawa a cikin Alkur'ani, mai Allah yake faɗa afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, kaga mai yace afala yanzuruna sai yace ila al-ibili, shin yanzu ba sa kallon raƙumi yanda Allah ya halicce shi? Kaga anan kallo ne na ido ake ne. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa unzuru ila samarihi za athmara wa yanbi, Ubangiji ta'ala yace ku kalli ƴaƴan itace lokacin da suka yi ƴaƴan itace da lokacin da yanda suke nuna, ku kalle su za ku ga al'ajib, ba ku gane kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan kallo na ido ake nihi, domin cayi unzuru ila samarihi, ba cayi ba unzuru samarahu, sai da yi ta'addi da ila. Haka can cikin suratul Kaf Ubangiji ta'ala yake cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, Ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba sa kallon sama wanda take burbushin su, yanda muka gine ta, muka gina ta, kuma yanda muka kawatar da sama da rana da wata da taurari, wa ma laha min furuj, sama ba ta da wasu tsagogi waɗanda za su iya aibanta ta. To dan haka anan wannan aya da yace ila rabbiha nazira, zuwa ga Ubangijinsu masu kallo ne, ma'ana za su ga Ubangijinsu, an gane ku? Duk tawilin da suka yi mai dashi gefe, abinda ayar take tabbatarwa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Sannan aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wata'ala da yace alal ara'iki yanzuru, Ubangiji ta'ala yace mu'minai idan kiyama ta yi a gidan aljanna alal ara'iki, Ubangiji Ta'ala yace suna kan gadajen su. Lafazin ara'ik jam'i ne na arika. Idan aka ce arika, wato ita ce wannan babban katuwar kujera kenan futai. Shine malamai suke fassara da cewa gadaje. An gane ko alal ara'iki, wato muminai in kiyama ta yi a gidan aljanna, Ubangiji Ta'ala yace alal ara'iki suna kan gadajen su. Yanzuruna suna kallo izuwa zatin Ubangijinsu, ma'ana suna kallon Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Da haka su a sha'ira inda suke fassara wannan aya, idan ka koma cikin tafsiransu, wai yanzuruna wai junansu yana kallon juna, babu wanda yake juya ma bayansa kiyawa a gidan aljanna, haka suke fassarawa. Ita kuma ayar abinda take nihi yanzuruna ai ila rabbihim, suna kallon Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, domin Allah zai yayi shamaki yan aljanna su ganshi, wanda in sun ganshi babu wani abin da aka taɓa musu na ni'ima sama da shi. Shine yace alal ara'iki, muminai a gidan aljanna, Ubangiji Ta'ala yace alal ara'iki suna kan gadajen su, ko kuma kace suna kan manya-manyan kujerun su kenan. Yanzuruna, Ubangiji Ta'ala yace suna kallo izuwa zatin Ubangijinsu. Sannan sai yace da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ubangiji Ta'ala yace lillazina ahsanul husna, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu a rayuwa ta duniya. Me ake nihi da kyautatawa? Suka bada haƙƙin Ubangijinsu, suka bada haƙƙin bayinsa. Ubangiji Ta'ala yace al husna, na gare su aljanna. Wa ziyada, wato da ƙari. Menene ƙari? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fassara cewa shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace kenan lillazina ahsanul husna, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu subhanahu wataala, al husna wato ita ce aljanna. An gane ku? Abinda ake nihi da al husna kenan suna ne na mace wadda ta kai matuƙa, ta kai gaya a wajen kyau. Duk wani abu wanda yake ta mata kenan. Idan aka ce al husna, kenan mafi kyau mace wanda ya kai matuƙa a wajen kyau. Idan namiji ne sai a ce al ahsan. Don haka aljanna Allah ya ambace ta da cewa al husna, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da yake cikin kasai bakwai gaba daya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wataala, nashi ne, baya tarayya da kowa. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu, dan Allah ya sakauta ma waɗanda suka mugunta ayyuka a rayuwarsu ta duniya da irin abin da suka aikata sakamakon muguntawa kwatankwacinta. Sai yace wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, waɗanda suka kyautata su ga Ubangiji Ta'ala ya sakauta musu da wadda ta kai matuƙa a wajen kyau, ita ce aljanna. Haka can Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufridu, ko kuma wa annahum mufridu. Ubangiji Ta'ala yace wa tasifu alsinatuhumul kadhiba, harshensu na wasafa musu ƙarya, anna lahumul husna, cewa wai aljanna ta su ce a gobe kiyama. Ubangiji Ta'ala yace la jarama, ba shakka anna lahumun nara, lalle wuta ita ce suka cancanta a gobe kiyama. Wa annahum mufraduna, Ubangiji Ta'ala yace su kuma abun bari ne a cikin wuta, ba za a fitar da su ba, idan an kai su za a bar su har abada. To dan haka al husna abinda ake nihi ita ce aljanna. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace lillazina ahsanul husna, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, suka masa biyayya, suka bi dokokinsa, al husna na gare su aljanna a gobe kiyama. Wa ziyada, wato da ƙari, shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Suhaib ibn Sinan, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna, idan yan aljanna sun shiga aljanna a ranar kiyama, قال الله عز وجل ubangiji ta'ala zai fada sai ya ce ga ɗan aljanna turiduna shay'an azidukum turiduna shay'an azidukum shin kuna buƙatar wani abu na dada muku ɗan aljanna sai su ce ya ubangijin mu alam tubayyinu juhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar sai su ce ya ubangijin mu shin yanzu baka faranta fuskokin mu ba shin yanzu baka shigar da mu aljannarka shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta ai wannan ni'ima da kama na mata isa shi mu'mini da mun godiya aka san shi da isa to haka za su fada su ce ya ubangijin mu shin yanzu baka faranta mana fuskokin mu ba shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba shin yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta manzo Allah yake cewa fa yakshifu alhijaba a wannan lokaci ubangiji ta'ala sai ya yaye shamaki an gane ku fa ma uudu shay'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim azza wa jalla manzo Allah yace ɗan aljanna ba a taba ba su wani abu wanda yake mafi soyuwa a wajen su sama da ganin zatin ubangijin su subhanahu wa ta'ala ba a taba ba su wani abu wanda suke so suke kauna suke jin dadin sa wato sama da ganin zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suhaibi yace thumma tala hadhihi alaya sannan manzo Allah sai ya karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada ubangiji ta'ala yace naga waɗanda suka kyautata suka yi mana biyayya al husna ita ce aljanna wa ziyada wato da kai to amma kafin a zo wannan lokaci kamar yanda hadisi na Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne muttafaqun alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima manzo Allah yace akwai wasu aljanna guda biyu wanda Allah ya tana dama bayin sa an gane ku min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima duk abin da yake cikin aljannar wato na azurfa ne da wato makamakaye in aka ce aniya jami'i ne na ina kenan kamar kwanuka da sauransu shine yace jannatani aljanna guda biyu da Allah ya tana dama bayin sa daya daga cikin su yace min fibbatin aniyatu huma wa ma fihima wannan aljanna guda biyu manzon Allah yace duk abin da yake cikin su da dukkan makayen da suke cikin su manzon Allah yace na azurfa ne sai yace wa jannatani min zahabin aniyatu huma wa ma fihima da wasu aljanna biyu na daban su kuma duk abin da yake cikin su da makayin gaba ɗaya manzon Allah yace na azurfa ne na zinari ne sai yace wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn ba abin da ke tsakanin mu'minai da ganin zatin ubangijin su a wannan aljanna face ma yafi wanda yake na girma da daukaka akan fuskar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin aljannar zama to wannan ma yafi na girma da daukaka da Allah ya sha makance tsakanin shi da bayin shi idan ya fada ga ɗan aljanna bayin sun shiga aljanna kuna buƙatar wani abu na dada muku su ce ya ubangijin mu abinda aka mana ma ai ya isa tunda an faranta fuskokin mu an shigar da mu aljanna an tsiratar da mu game da gidan wuta ubangiji ta'ala ya maimaita musu su nuna cewa sun gamsu da ni'imar da aka musu dama Allah ya faɗa radiyallahu anhum waradu an to a wannan lokaci sai Allah ya yaye shamaki ɗan aljanna su gaishi wannan mayafi sai Allah ya yaye shi idan suka ga zatin ubangijin su manzon Allah yace ɗan aljanna ba su taba ganin wani abu wanda yafi soyuwa a wajen su sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala sannan manzon Allah sai ya karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada da haka tafsirin wannan aya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ziyada manzon Allah ya fassara mana shine ganin zati na ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ya ce wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wata'ala lahum ma yasha'una fiha in aljanna na gare su a gidan aljanna duk abin da suke so a cikin ta za a ba su ma'ana duk abin da suke so za a zo musu da shi shine Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha na gare su duk abin da suke so suke kauna a gidan aljanna kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa a'adattu li ibadi salihin ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khabara ala qalbi bashar. Maza Allah sai ya ce fa in shi'tum faqra'u qawlahu ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malu. Bayina nagari Ubangiji ta'ala ya ce na tanada musu abinda wata idaniya bata taba gani ba, abinda wani kunne bai taba jin labarinsa ba, abinda tunaninsa bai taba darsuwa a zuciyar wani bawa. In har kuna so ku gane haka, yace ku karanta waccan ayar da ke cikin suratul sajida, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malu. To shine anan Allah yace lahum ma yasha'una fiha, yan aljanna na gare su duk abinda suke so a gidan aljanna, duk abinda suke bukata za a zo musu da shi. Waladaina mazid, Ubangiji ta'ala yace kuma a wajen mu suna da kari da zamu musu. Menene karin? Sai ka dauko wancan hadisi, shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ko? Tunda a can manzon Allah ya fassara cewa wa ziyada, abinda ake nihi da ziyada ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala. To anan kalima ta mazid ita ma sai ka fassara ta, shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda yace lahum ma yasha'una fiha, yan aljanna na gare su duk abinda suke so suke kauna a gidan aljanna za a ba su. Waladaina mazid, Ubangiji ta'ala yace kuma akwai kari na musamman a wajen mu da zamu musu, shine ganin zati. To ita ma wannan aya abinda take tabbatarwa wato ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine malam sai yace wa hadhal babu, yace wannan babi fi kitabillahi, a cikin littafin Allah yace kasiru, yace abu ne mai yawa. Ma'ana ayoyin da suke tabbatar da ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala sun wuce al-safa. Shine malam yace man tadabbara al-Qur'ana, duk wanda ya tsaya ya lura da ayoyi na al-Qur'ani daliban lilhuda minhu, wanda yake neman shiriya ba wanda yake son ya kare abin da zuciyar shi take so ba. Tabayyana lahu dariqul haqqi, malam yace hanya ta gaskiya za ta bayyana gare shi. Duk wanda ya koma al-Qur'ani da ido wanda yake na basira ya ringa lura da ayoyin al-Qur'ani, to hanya ta gaskiya za ta bayyana gare shi, ya tabbatar da cewa mu'mine za su ga Ubangijin su subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Dan haka ayoyin da suke tabbatar da ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala, malamai sai da suka binciko aya sama da aya kusan 17. Akwai ayoyin da suke bayani game da al-mulaqa, wato shine haduwa. Ita kuma haduwa ba ta tabbata, in dai an hadu to sai ka ga mutum. An gane ku? Duk abinda aka hadu kenan sai an samu ru'uya shine gani. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin, yace ku ji tsoron Ubangijinku kuma ku yi sanin cewa ku masu haduwa ne da shi. Ubangiji ta'ala yace ka ba mu'mine albishir da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama. Kaga anan yace wa'lamu annakum mulaquhu, ku san da cewa ku masu haduwa da Ubangijinku ne. To haka Allah ya fada yake cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, gaisuwar ƴan aljanna yawma yalqawnahu, a ranar da suke haduwa da Ubangijinsu. Salam shine salamu alaikum, salamu alaikum, sallama irin yanda muke yi a duniya, a aljanna ma ita ce salamun alaikum bima sabartum fa nima uqubad dar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Sannan da fadarsa da yace wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala Allah wa ma ana bi faridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun. Ash-shahid zai ce innahum mulaqu rabbihim, lalle su masu haduwa ne da Ubangijinsu subhanahu wata'ala. Haka Allah ya koma fada qalan ladina yazunnuna annahum mulaqu llahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin. Haka Ubangiji ta'ala ya fada fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Haka fadarsa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaki. To wadannan ayoyi gaba daya abinda suke tabbatarwa shine haduwa da Ubangiji subhanahu wata'ala. Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin Sahadil Arwah yake cewa a jima'a ahlul lisani, yace ma'abuta harshen larabci masanan lugha gaba dayan su sun hadu babu sabani. ala annal liqa'a mata nusiba ila al-hayy as-salim min al-ama wal-mani iktaba al-muayana war-ru'ya. Wato a duk lokacin da kalima ta al-liqa'u haduwa aka jingina ta zuwa mai rai wanda yake lafiyayye mai gani da idan sa kuma babu wani abu wanda zai sha makance tsakanin shi da abu, to wannan kalima ta kunshi cewa zai ga abin da idan sa. Kaya kenan waɗannan ayoyi da Allah ya yi amfani da su akan cewa bayansa za su haɗu da shi a ranar kiyama, wannan na tabbatar da cewa za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Don haka Ibn Mas'ud Allah ya ji Allah ya kara masa yadda a ƙarƙashin tafsirin wannan aya, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, sai yake cewa man arada an-nazra ila wajhi Allah khaliqihi falyamal amalan saliha wa la yukhbirnihi ahada, duk wanda yake son ya ga fuskar Ubangijin shi a ranar kiyama. Wannan Ibn Mas'ud ya ce falya amal amalan saliha, mutum ya aikata aiki na ƙwarai, wala yukhbir bihi ahada, kada ya ba wani labari game da abin da ya aikata, in dai ta fuskar riya ne da jiyarwa kar ka ba wani labari. Kaga kenan ya ce anan man arada an-nazra ila wajhi Allah khaliqihi, duk wanda yake son ya ga fuskar Ubangijin shi mahaliccinsa kenan ya aikata aiki na ƙwarai. Kaga kenan yana fassara mana al-liqa abin da ake nihi haduwa, wadda kuma zaka ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Sannan daga cikin ayoyin da suke nuna mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin kafirai Allah ya haramta musu ganin shi, ba za su ganshi ba a ranar kiyama. Duk da cewa ayoyi sun tabbata a fagen alkiyama, kamar yadda hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa mushrikai za su ga kafirai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a fagen alkiyama, kowa zai ganshi da mu'minai da kafirai, sai dai kasancewar su ganin da za su masa ba gani bane ba wanda yake jin dadi. A fagen kiyama kowa zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan gani na musamman wanda Allah yake banci mu'minai da shi, amma sai a gidan aljanna. Ayoyi daga cikin waɗanda suke nuna cewa su mushrikai da kafirai Allah ya haramta musu ganin zatinsa shine fadarsa da yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim ash-shahid wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati, Ubangiji ta'ala ba zai kalle su a ranar kiyama, tunda ba zai kalle su ba, su ma ba za su ganshi ba. Sannan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, Ubangiji ta'ala yake cewa kalla gaskiya ne, innahum lalle duk waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, yawma idhin a wannan yini na alkiyama, an rabbihim game da ganin zatin Ubangiji, lamahjubun ababan sha makancewa ne, ba za su ganshi ba, kwata kwata ba za su ganshi ba. To dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da al-Imam Shafi'i da sauran magabata suka kafa hujja da wannan aya akan cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine anan al-Imam Malik yake cewa lama hajaba a'da'ahu fa lam yarahu tajalla li awliya'ihi hatta ra'u, yayin da Allah ya sha makance kansa game da makiyayen shi ya kare cewa ba za su ganshi ba, to dan haka Allah zai bayyana masoyan shi su ganshi. Al-Imam Shafi'i sai yake cewa lamma hajaba qauman bis-sukhr dalla ala anna qauman yarawnahu bir-rida, yayin da Allah ya kare tsakanin shi da waɗannan wasu jama'a cewa ba za su ganshi ba saboda yayi fushi da su, to jama'ar da Allah ya yarda da su zai yayi shamaki za su ganshi a ranar kiyama su ne mu'minai. Shine al-Imam Shafi'i sai yake cewa amma wallahi law lam yuqin Muhammad ibn Idris annahu yara rabbahu fil ma'adi lama abadahu fid dunya, in ba dan Muhammad ibn Idris kenan suna ne na al-Imam Shafi'i, in ba dan ya amince da cewa zai ga Ubangijin shi a ranar kiyama yace ai ba zai bauta masa a duniya, to in har a ce ba za ka ga Ubangijinka ba a ranar kiyama, to a duniya bautar me za ka yi? Wanda shi mumini yana bauta ma Ubangijin shi ne akan yayi imani akwai Ubangijin shi wanda ya halicce shi kuma wanda ya wajabta masa cewa dole ne ya kadaita shi a cikin ibada, kenan duk wanda yake bauta ma Allah yayi yakinin cewa zai ga ubangijin da ya bauta masa a ranar kiyama. A nan duniya baka ganshi ba, amma kaga dalilan da suke nuna maka akwai shi, kuma cewa shine mai mallakar kowa da komai, kuma shine zai sakauta ma bayinsa da biyayyar da suka masa a ranar kiyama. Kenan shine anan yake nuna cewa in ba dan sakankancewar shi cewa zai ga ubangijin shi a ranar kiyama, to me zai bautar me zai yi? Kenan anan duk wanda kaga yana bauta ma Allah, to ya yarda da cewa akwai ubangijin da ya dora masa wannan ibada, kuma zai ganshi a gobe kiyama. Sannan daga cikin ayoyi akwai ayoyi wannan wanda malam ya zo mana da su kenan, waɗanda suke nuna cewa akwai kari da ubangiji subhanahu wataala zai ma mu'minai bayan sun shiga aljanna. Sannan ita wannan aya ta farko da malam ya zo da ita, ita ce aya a fili wadda take bayani game da cewa mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wataala. To dan haka su waɗanda suka tafi akan cewa ba za a ga ubangiji subhanahu wataala suka kore ganinsa, sun kafa hujja ne da wasu ayoyi irin fadar Allah subhanahu wataala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tutu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ubangiji ta'ala yake cewa walamma jaa Musa limiqatina, yayin da annabi Musa ya zo miqatina kenan lokacin da muka yi alkawari da shi cewa ya zo, wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa ya masa zance, annabi Musa ya ji zancen ubangijin shi dan bige, sai annabi Musa ya ce arini, ya ce rabbi arini anzur ilai, ya ubangiji na nuna min inganka, ma'ana inga zatinka, ya ubangiji na ka bayyana inga zatinka. Kada sai ubangiji ta'ala ya ce ma Musa lan tarani, Musa ba za ka iya gani na ba, walakin anzur ila aljabali, ubangiji ta'ala ya ce sanadi ya kai Musa kallu wannan dutse, anzur ila aljabali, ubangiji ta'ala ya ce masa ka kallu wannan dutse, fa in istaqarra makanahu, in har wannan dutse ya tabbata ya jure a gunsa a lokacin da kenan hasken zati na ya bayyana gare shi, fa sawfa tarani, in kaga dutse ya tabbata a gunsa bai yi komai ba, to asali zaka gani. Falan ma tajalla rabbuhu liljabali, yayin da hasken ubangiji subhanahu wataala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakka, hasken zatin ubangiji ta'ala sai ya maida wannan dutse ya nike ya rugulgushe, wa kharra Musa sayqa, annabi Musa sai ya fadi yana sumame. Falan ma afaqa, lokacin da annabi Musa ya shiga hayyacinsa, ya dawo cikin hayyacinsa, ya farka daga suman da yayi, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na, tubtu ilaika, ya ubangiji na, na tuba zuwa gare ka, wa ana awwalul mu'minin, lalle ni ina daga cikin farkon masu imanin cewa a nan duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin ka. Da sai suka kafa hujja da wannan aya, suka ce to ai Allah ya faɗa ga annabi Musa, ya ce masa lan tarani, ai ba za ka ganni ba, suka ce ita kullan ka'ida tana kore duk wani abu wanda yake dindindin, indai aka zo da harafi na lan, to ya kore abu kwata kwata har abada. Malamai suka ce kun kuskure, wannan ba haka bane ba, wannan ƙarya ce kuka ma ma'abuta sanin halshi wanda yake na larabci. Ita lan ba a kowane lokaci bane take kore abu kwata kwata cewa har abada, sai da dalili. Me yasa? Saboda in ka koma can, ubangiji ta'ala ne yake faɗa game da ƴan muta, an gane ko? Can ubangiji ta'ala yana faɗa, yana cewa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin, ubangiji ta'ala yana faɗa game da yahudu, ubangiji ta'ala sai yake cewa qul in kanat lakum, wai yake cewa qul in kana lakum darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, ubangiji ta'ala yace ce da su in har gidan lahira, gida na karshe aljanna, cewa na ku ne ku kadai yahudawa banda sauran jama'a, ubangiji ta'ala yace fatamannawul mauta, ce da su ku yi gurin mutuwa in kuntum sadiqin, in har da gaske ne cewa aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran jama'a. Ubangiji ta'ala ya ce walan yatamannahu, wato yahudawa ba za su yi burin mutuwa abadan har abada bima kaddamat aidihim saboda abinda hannuwansu ta gabatar na miyagun ayyuka sai ya ce wallahu alimun bil zalimin to Allah sai ya fada mana in azaba tai azaba a ranar kiyama kuma za su yi burin mutuwa kamar yadda Allah yake fada a cikin suratul zukhruf wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun wa nadaw ya maliku yan wuta za su yi kiran mala'ikan da Allah ya wakilta game da tsaron wuta shine malik sai su ce masa ka roka mana ubangijinmu li yaqdi alaina rabbuk dan ubangijinmu ya kashe mu muhuta anan kaga gurin mutuwa ne suke idan azaba ta yi azaba to lan anan ta kore gurin mutuwa har abada da yace walan ya tamannahu abadan bi ma qaddamat aidihi kuma haka can mi dan uwan annabi yusuf yake fada mi yake cewa fadan abrahal arda sai yace hatta ya azana liya abiya aw yahkum allah li wa huwa khairul hakim fadan abrahal arda hatta ya azana li abi aw yahkum allah li wa huwa khairul hakim shine yace falan abrahal arda wannan kasa yace bazan gushe mata ba an gane ku zan ci gaba da zama sai yace hatta ya azana li abi sai in mahaifina ya bani iznin cewa in koma sannan zan koma sai yace aw yahkum allah li ko kuma allah ya hukunta wani lamari gare ni kaga lan anan ba ta kurewa har abada ne yasa in mahaifin shi ya bashi izinin komawa zai yi gida to dan haka wato Ibn Malik a cikin littafin sa wana alfiya ta ilimin nahwu yake cewa fa wake yake cewa wa marra an nafiya bilan muabbada fa qawla hurdud wa siwahu fa abuda yace wa marra an nafiya bilan muabbada duk wanda yayi kudirin cewa ita lan tana kure abu har abada yace fa qawla hurdud yace fadar sa yace ka watsar da ita wasiwahu fa abuda wanda yace ba ta kure abu har abada sai da dalili to wannan ka karfafi fadar sa to dan haka anan da Allah yace ma annabi Musa lan tarani yace Musa ba za ka ganni ba abinda Allah yake nihi ai lan tastafi a ru'yati fi dunya Musa anan duniya baka da ikon da zaka iya gani na mi yasa saboda shi dan adam yana da rauni ba shi da idaniyar da zata iya ganin zatin ubangiji subhanahu wataala anan duniya yanzu ka kalli dutse duk karfin sa hasken zati na ubangiji subhanahu wataala ne kai bayyana ga dutsen amma dutsen ya kasa jimrewa gabaɗi ya nike ya zama gari to ina ga dan adam wanda duk karfin dutse ga ya nike dan haka ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Musa lan tarani bai ce ba inni la ura ko kuma la yajuzu ru'yati gani na baya halatta ko kuma lastu bi mar'in a Musa shine aka ma magana aka ce masa lan tarani baka da ikon da zaka iya ganin gani na anan duniya to dan haka kasancewar ita wannan aya malamai suka ce balma abinda take tabbatarwa shine cewa mu'mine za su ga ubangijinsu a ranar kiyama me yasa anan annabin Allah ne annabi Musa ya tambayi ubangijinsa cewa Allah ya nuna masa za ta shi ya gane cewa annabawan Allah su suka fi kowa wato sanin ubangijinsu yaya za a yi annabi Musa a matsayin da Allah ya kai shi annabi Musa ya roki ubangiji abinda kasancewar abu wanda yake baya yiwuwa abu ne wanda yake yiwuwa annabi Musa ya tambaya sai dai illa kasancewar shi ba shi da jimriya wanda ba shi da karfin da zai iya ganin zatin ubangiji subhanahu wataala dan haka ubangiji ta'ala bi ma annabi Musa inkarin cewa ya tambaye abinda baya yiwuwa abinda yake iya yiwuwa ne annabi Musa ya tambaye ubangiji sai dai kasancewar anan duniya babu wanda zai iya ganin ubangiji subhanahu wataala annabi Nuhu alaihi salam ya tambaye ubangiji subhanahu wataala wani abu wanda bai dace ba a tambaya ubangiji ta'ala kai sai inkari ya ma annabi Nuhu da yake cewa ubangida annabi Nuhu yake cewa ya ubangi wanada Nuhu rabbahu an gane ko annabi Nuhu ya kirayi ubangijinsa yake cewa innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim ubangiji ta'ala yace masa innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahili قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين annabu Nuhu ya kirayi ubangijinsa yace innabni min ahli yace ya ubangiji na dana yana daga cikin iyali na kai ku kai alƙawarin cewa ni da iyali na zaka zirtar da mu ubangiji ta'ala ya kirayi annabu Nuhu yace innahu laysa min ahli wannan da baya daga cikin iyalin ka ma'ana baya daga cikin mabiyanka danka ne kai ka haife shi amma baya kan tafarkinka innahu amalun ghayru salih domin aikin danka aiki ne wanda yake ba na kurai ba dan haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ya kai Nuhu kar ka sake ka tambaye ni abinda baka da sani game da shi inni a'idhuka ubangiji ta'ala yace ya kai Nuhu ni ina gargadinka an takuna minal jahili dan kar ka zamanto daga cikin wawaye qala rabbi sai annabi Nuhu yace ya ubangiji na inni a'udhu bika ni ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilm da zan koma tambayar ka abinda ba ni da sani game da shi nan gaba yace wa illa taghfir li ya ubangiji na in har baka gafarta mun kuskure na wa tarhamni kaji kaina akun min al-khasirin zan zamanto daga cikin tabbabi kaga inda a ce annabi Musa abinda ya tambaya abu ne wanda yake kwata kwata baya yiwa har abada to Allah da ya ma annabi Musa inkari kamar yanda ya ma annabi Nuhu inkari saboda duk wanda ya kafirce ma ubangiji to Allah ya yi alƙawari har abada makomar shi ita ce wuta ka roki cewa a gafarta mishi a shigar da shi aljanna wannan kuskure ne wanda yake mai girma dan haka annabi Nuhu da ya roki ubangijinsa cewa ya tsiratar da dan shi cewa yana tare da shi Allah ya masa inkari kai tsaye ya maida masa martani amma shi annabi Musa da ya nemi ya ga zatin ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala bai ja kunnan sa ba caya masa amma ka kalli dutse in har dutse ya jimre ya tabbata abun sa to da sannan zaka gani kenan a ƙarshe annabi ubangiji ta'ala ya nuna ma annabi Musa cewa ba za ka iya gani na ba kenan Musa ba ya da ikon da zai ga ubangiji subhanahu wataala a nan duniya sannan kuma anan kasancewar anan Allah ya rataya ganin shi da abin da zai iya yiwa domin tabbatar dutse a gunsa in har Allah ya so abu ne wanda yake mai yiwa to amma Allah bai yi nihi ba kai tsaye kenan da hasken shi ya bayyana ga dutse dutse ya nike kenan anan duniya ba wanda yake da ikon ganin ubangiji subhanahu wataala ganin Allah subhanahu wataala abu ne wanda zai tabbata ga mu'mini a ranar kiyama dan haka kenan anan ubangiji ta'ala sai ya nuna cewa ga yanda dutse ya zamanto da hasken zati ya bayyana ga dutse kenan dutse sai ya nike shine anan malamai suka ce da yace falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan lokacin da hasken zati na ubangiji ya bayyana ga dutse dutse sai ya zamanto ya nike malamai suka ce wa hadha min abyanil adilla ala jawazi ru'yatihi tabaraka wa ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin mafi bayyanar bayani game da tabbacin cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce fa innahu idza jaza an yatajalla lil jabal alladhi huwa jamadun la thawaba alayhi wa la iqab fa kayfa yamtani an yatajalla li anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ihi fi dari karamatihi wa yurihim nafsuhu to in har anan dutse ne wanda dutse jamadi ne abu ne sandarare wanda ba shi da wani sakamakon lada da Allah ya masa alƙawari ko wata hukuma Allah ya bayyana dutse ya ga zatin ya ga hasken zati kuma ya nike to yaya za a yi Allah ya kare kansa cewa annabawansa da manzanninsa da masoyansa cewa aljanna ba za su gan shi ba wanda shi ho dutse ba maganar a ba shi lada ko a yi masa hukuma to amma Allah ya shi yayi shamaki hasken zatin shi ya bayyana ga dutse dutse ya nike to ina ga waɗanda suke masoyan shi annabawan shi da manzannin shi da salihan bayi waɗanda suka kadaita shi a cikin ibada cewa Allah ya kare cewa ba za su gan shi ba a gidan aljanna wannan kaga ai abu ne wanda yake ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wataala a takaice akwai dalilai masu yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ɗaya daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa lokacin da sahabbai suka masa tambaya suka ce ya rasulullahi shin wai zamu ga ubangijin mu subhanahu wataala a ranar kiyama tambaya suka yi suka ce ya manzon Allah shin wai zamu ga ubangijin mu subhanahu wataala a ranar kiyama kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito hadisin manzon Allah sai yake ce musu halatu gawaruna fi ru'yati al-qamari laylatul badr shin wai junanku kuna cutar da juna a lokacin da kuke kallon wata a daren ci karshi daren 14? Qalu la ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, ina maganar mu cuti junanmu, ma'ana junanmu ya ringa tunkudar juna domin ganin wata. Sai manzon Allah ya ce, har tudawar runar fisham sidai saduna hasa hau, shin wai rana a lokacin hantsi, lokacin da ta bayyana babu wani girgije, babu wani hazo da ya kare ta, shin kuna cutar da junanku ana tunkudar juna wajen ganin rana? Suka ce a'a. Manzon Allah ya ce, to fa inna kum tarawnahu kadhalik, ku tabbata za ku ga Ubangijinku haka a ranar kiyama. Kaga yanzu wata halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yanzu wata a daren 14 lokacin da wata yake bayyana, shin anan akwai wanda zai ce ma wani ka kare mun wata? In mun kai 100,000, in mun kai miliyan nawa, kowa zai ga wata ba tare da wani sai ya tunkudo ni, ba tare da cewa wani zai kare wani. Haka rana lokacin da ta bayyana, to ina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? To wannan misali ne manzon Allah ya sanya musu, ya ce to in har ba kwa cutar da juna, kuna tunkudar juna, junanku yana wani ka kare mu, to in har ba kwa yin haka a wajen ganin wata a daren ci karshi, to haka Ubangijinku subhanahu wa ta'ala za ku ganshi a ranar kiyama. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aya da suke kafa hujja da ita, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir, cewa ai Allah ya faɗa la tudrikuhul absar, cewa wai magannai idanu ba sa ruskar shi. Abinda ayar take nihi, ma'ana bayi ba sa kewaye Ubangiji da gani. An gane ko? Ba sa kewaye Ubangiji da gani. Ayar ba tana nihin cewa ba za a gan shi ba. Abinda ake kira da al-idrak shine ka kewaye abu da gani, ma'ana ka kewaye shi gaba ɗaya, ka gan shi ciki da baikinsa. Yanzu misali ga sama, halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan mun daga kai sama ba ma ganin sama, muna ganin ta, shin mun ganta gaba ɗaya dukkan sama da sasanninta mun gani? Wani gefe ne kawai muke gani. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayi za su gan shi amma ba za su kewaye shi ba gaba ɗaya da sani a ce sun gan shi gaba ɗayansa. Kenan ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan abu ne wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da shi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Duk wanda yayi inkarin ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici, domin Al-Qur'ani ne ya tabbatar da haka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.